Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar 3 ga watan Janairu na shekarar 2023. Bayan labarin duniya kashi na farko, za ku ji cewa wasu da ake zargin 'yan bindiga ne sun kashe mutane tare da kona dukiya mai yawa a karamar hukumar yar ta jihar Taraba da ke Najeriya. Kamar kowace ranar 3, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga Maryam Dauda da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A ranar 3 ga watan Fabrairu, Ukraine da Tarayyar Turai ta EU za su yi wani babban taro a birnin Kyiv don tattaunawa game da tallafin kuɗi da na soji, a cewar ofishin shugaba Volodymyr Zelensky a wata sanarwa a jiya Litinin. Sanarwar ta ce Zelensky ya tattauna dalla-dalla akan batun taron da shugabar hukumar gudanarwa ta EU Ursula von der Leyen a lokacin da ya gana da ita a waya a karon farko a wannan shekarar. Sanarwar ta kara da cewa bangarorin biyu sun tattauna akan sakamakon da ake sa ran gani bayan taron kolon tsakanin Ukraine da EU wanda za a yi a Kyiv. Sun kuma amince da a fara shirin taron gadan-gadan. Shugabannin sun yi magana game da samar da makaman da suka dace da kuma wani sabon tallafin kuɗi na dala biliyan 19 ga Ukraine, inda Zelensky ke kokarin samun kashin farko na tallafin a wannan watan, a cewar sanarwar. Shugaba Joe Biden ya ce Amurka ba ta yin wata tattaunawa kan gudanar da atisayen nukiliya na haɗin gwiwa da abokiyar hulɗar ta Koriya ta Kudu, duk da cewa shugaban Koriya ta Kudu ya faɗa wa wata jaridar ƙasar cewa an fara tattaunawa akan batun. A wata hira da aka wallafa a jiya Litinin, shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol ya ce tattaunawar ta ta'allaka ne akan tsare-tsare da atisayen haɗin gwiwa da dakaran Amurka. Sai dai duk wani shiri irin wannan zai kawo gagarumin sauyi a manufofin Amurka akan Koriya, kuma tabbas hakan ka iya ƙara ruruta wutar tashin hankali da Koriya ta Arewa. Wasu matasa biyu 'yan ƙasar Iran na fuskantar hukuncin kisa bayan da aka yanke musu hukuncin rataya saboda an same su da hannu a zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi a Iran, a cewar wata ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama a jiya Litinin. Tuni dai aka zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyu 'yan shekara 23 sakamakon zanga-zangar da mutuwar Masa Aminu ta janyo. Sai dai masu fafutuka na fargabar za a zartar da hukuncin rataya akan mutane da yawa, yayin da Iran ke amfani da hukuncin kisa a matsayin dabarar tsoratarwa a wani yunkuri na murkushe masu zanga-zangar. Ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Iran da ake kira IHR a takaice, wadda mazauninta ke birnin Oslo na ƙasar Norway, ta sanar cewa an yankewa ɗaya daga cikin masu zanga-zangar mai suna Mehdi Mohammadi Fadi ɗan shekara 18 hukuncin kisa bisa laifin cinna wuta a rumfar 'yan sanda masu sa ido akan motoci akan titi a garin Nowshahr da ke yammacin lardin Mazandaran. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauraron labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya. Wasu da ake zargin 'yan bindiga ne sun kashe mutane fiye da 5. Sun kuma kone rugage sama da 11 a ƙauyen Gura da ke ƙaramar hukumar Yaro ta jihar Taraba. Daga Jalingo, ga rahoton da wakilin Lado Salisu Garba ya aiko mana.
Al'amarin dai ya faru ne a yankin Gura da ke ƙaramar hukumar Yaro a jihar Taraban. Suka kokona rugaje fiye da 11, mutane 5 kuwa suka ransaransu sakamakon wannan harin da 'yan bindigan suka kai. 2 daga cikin mamatan dai har zuwa yanzu ba a yi nasarar gano gawawwakin inda yake ba, kamar dai yadda Hassan Abdullahi wadda kashewa mahaifi sakamakon wannan turmutsatsin ya shaida mana cewar lallai ilahin har yanzu dai ba su samu gawon mahaifi mahaifinsa ba da kuma na wani yaro makwabcin su, al'amarin da ya ci gaba da tayar musu da hankali da kuma jefa su cikin tararradi.
Wasu ƴan ta'adda sun wasar mana da gidaje gaba ɗaya. Ni da nake magana yanzu har an kashe babana da wani yaro shi ma an kashe shi, kuma mun nemi gawa har yanzu bamu gane ba. Sannan mu yi ma hukumomi report da garin da muke wurin Gungun Maliki, kuma mun je GRA mu yi report kuma har yanzu bamu gane wannan gawakin ba. Su wasar da Fulani yanzu suna takori mutane, yanzu wasu ma bamu san inda suke ba. Wanda ma gidajen da basu kone ba sun dauka haɗin gaba ɗaya da irin dabbobi kaji gaba ɗaya suna ta dauka ko tuna ta sirwa da kaji irin dabbobi kanana gaba ɗaya sun sace gaba ɗaya. Sauran dakuna kuma an kone gaba ɗaya. To wanda ma ba a kone ba an sace buhunan da suke ciki gaba ɗaya. Har yanzu yara kanana da mata dukkan su bamu san. Ni haka yanzu ma da nake magana ban san inda mata ina suke ba.
Kammala tattaunawar da muka yi da ɗaya daga cikin yayan dattijan da aka kashe cikin biyar, wanda kuwa har yanzu ba a samu gawarsa da na wani makwabcinsa ba, shi ma dai Alhaji Abdu Manarewo, wanda kuwa lamarin ya faru a idansa kuma wansa yana cikin waɗanda suka mutu. Ya kuwa sheda mana cewar
si Abdullahi maza yayana ne, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ne ya tir da abin da ya faru nan, ya tir da abin da ya faru nan. Ranan din mun je GRG, mun je gaban DPO na GRG sai ba komai a wurin illa mu koma wajen Gongo sine na tura wannan yaron din ya je a gaban osi na gongon ya yi report. Muna kira ga jami'an tsaro su taimake mu su kawo karshe wannan fitinan da ya kawo don a nemi zaman lafiya.
Ardo Umar Bello, wanda yake zama shine Ardon Gura da ke yankin Kogi na karamar hukumar Yero a jihar Taraban, inda kuwa ƴan bindigan suka kai musu hari suka ko kashe mutane biyar suka kona rigage sama da 11, yace lalle ilahin wannan al'amari dai ya au, domin a gurin su wannan sabon al'amari ne. Yanzu haka dai suna cikin tararradi tare da tashin hankali, domin kuwa waɗanda suka kawo wannan harin sun kona rigage hade da kore musu dukiyoyi da kuma kona musu abincin da suka noma gaba ɗaya wannan shekarar.
Muna Allah wadai abin da ya faru, an takkashe mana mutane an kone gidaje, sannan kuma har yanzu bamu samu gawan ƴan uwan mu sauran mutane guda biyu. Mun je mun kai report a wurin jami'an tsaro kuma har yanzu dai ba abin da muka ji. Dai barna kan an riga da an yi ta, gidaje ba iyaka, sannan gawakin mutane mu kuma guda biyu har yanzu bamu gani ba, bamu san ya aka yi da su ba. Sun zo sun afka marugagen mu 11, mun sanar da jami'an tsaro daga ƴan sanda zuwa soja.
Wannan harin dai yayi sanadiyar kashe mutane biyar da kuma kona rigage 11 a yankin Gura da ke karamar hukumar Yero a jihar Taraban, kuma dai maharan sun zo a kafa ne da manya-manyan makamai. Sai dai na yi ta kokari domin jin ta bakin rundunar ƴan sandan jihar Taraban, amma dai hakata bata cimma ruwa ba. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Lado, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Akalla bakin haure 500 a cikin kananan jiragen ruwa suka isa wani rukunin tsibirai a jihar Florida da ke nan Amurka a cikin kwanakin da suka gabata, abinda ofishin babban jami'in 'yan sandan yankin ya bayyana a jiya Litinin a matsayin babban kalubale. Rikicin tattalin arziki, karancin abinci da hauhawar farashin kayayyaki a Cuba da sauran sassan yankin Karibiya suke haddasa kaurar jama'a a baya-bayan nan. A ƙarshen makon jiya, bakin haure 300 ne suka isa wurin shakatawar Dry Tortugas na ƙasa, wanda bai da jama'a sosai, mai tazarar kimanin kilomita 113 yamma da tsibirin Key West. A wani lamari daban kuma, bakin haure 160 suka isa wasu sassan tsibiran jihar Florida cikin kananan jiragen ruwa a ƙarshen mako, wato dab da shiga sabuwar shekarar nan a cewar jami'ai. An kashe kananan yara biyu yayin da farar hula biyar suka jikkata sakamakon wata fashewa da ta auku a wani ƙauye a yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon Indiya a jiya Litinin, kwana ɗaya bayan da wasu mahara suka yi ɓarin wuta a kan wasu gidaje uku a jere, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutum huɗu a cewar 'yan sanda. Fashewar ta faru ne a kusa da ɗaya daga cikin gidajen da aka auna a cikin dare a ƙauyen Dangri da ke gundumar Rajouri a kudancin ƙasar. Wani yaro dan shekara 5 da wata yarinya 'yar shekara 12 sun mutu a haran, waɗanda suka jikkata kuma suna asibiti ana musu jinya. A daren Lahadi, wasu 'yan bindiga biyu suka bude wuta akan gidajen uku a garin Dangri, abinda babban jami'in 'yan sanda Mukesh Singh ya faɗawa manema labarai kenan. ya kuma ce farar hula hudu aka kashe sannan wasu su biyar suka jakkata.
Gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matashinmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma
ba ma su siya hazar maula ba. Makiyayanci din lalai ba, da idan masu tuba da wannan ba, haɗa kai ba zai wani karko ba. yanci kuma bai dada komai ba.
Masare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Jami'an siyasa mun zo nan mun yi mitin da su, mun yi bayani dalla dalla. Doka ne wanda ya ta'ammali da kwaya, idan ka bari wani ya je sha wannan abin ko muka kama mutumin nan, binciken mai nuna cewa kai ne ka bashi ko kai ka bada kudi aka sayo, so babu wani sani babu sabo, duk wanda yayi wannan abu da din kama shi zamu yi gurfan da shi a gaban kotu.
To wannan yunkuri ne mai kyau wanda hukumar NDLA ta yi,
hatta mutanen gari ma da suke san kada kuriya zaka ga akan zo a razana su da irin taron wayannan matasa, wanda hayin hakan ba daidai bane, tauye al'umma haƙi ne.
Yadda hukumomin hana ta'ammali da fataucin ababen sanya mayaki kokarin kare matasan Najeriya daga fadawa harkokin banga ko jagaliyar siyasa shine batun mu ne a shirin farko na wannan shekara ta 2023. A dakace
yau ga wasu nan ku ke nukura don mun san an ce mun nasara, wasu ma a ciki na su sun fara hada gun matsakani kan akara
madalla. Masu ware barkamu da sabuwar shekara ta 2023, mana addu'ar Allah ya sada mu da dukkanin alkhairan cikinta ya kare mu daga dukkanin ababen ƙi, amin. To da yake wannan shekara ce ta babban zaɓe a Najeriya, za mu fara jerin shirye-shiryenmu na ita wannan shekara ta 2023 ne da wani al'amari mai alaƙa da sha'anin zaben, wato yadda wasu 'yan siyasa ke take haƙƙi da 'yancin matasan ƙasar su zama 'yan ƙasa abin alfaharin kowa da kowa, inda suke mayar da su 'yan bangar siyasa ta hanyar ba su ababen sanya maye ta yadda za su aikata ta'annacin da ake so a yayin tarikan kamfe ko a ranar zaɓe ko kuma ta da tarzoma bayan sanar da sakamakon zaɓe. Sai dai a wannan karan hukumar NDLEA da ke yaƙi da sha da fataucin ababen sanya maye a Najeriya ta yi yunƙuro domin 'yanto matasan daga waccan matsala. Abubakar Idris Ahmed shine kwamandan ofishin hukumar a jihar Kano.
Akwai shiri da muka yi na magance wannan abin, saboda mun fuskanci cewa irin 'yan jagaliyan siyasa wanda gurɓatattun 'yan siyasa suke ba su kayayyakin maye su sha saboda su tada hankalin yawanci abokan hamayya, kuma suka yi wannan abu a lokaci uku ne. Na farko a lokacin da ake yawon neman campaign kenan, neman kuri mutane ko kuma a ranar da za a kada kuri'a din su je su yi wannan su korin jama'a su sashi akwati, ko kuma ranar da aka fitar da sakamako. To duk a wannan lokacin mun shirya tsaf na magana enforcement. Kamar na farko yanzu na wannan lokacin da aka fara campaign, abinda muka fara shi ne maganan wayar da kai ma iyaye, saboda su yi kokarin jan 'ya'yansu su fahimci menene suke ciki da illolin barinsu 'yan siyasa banza su yi amfani da su. Na biyu, su kansu jami'an siyasa mun zauna mun yi mitin da su, mun yi bayani dalla dalla game da irin waɗannan abubuwan da suke damu, kuma mun gwada cewa doka ne wanda ya ta'ammali da kwaya, ko wanda ya sarrafa ta, ko wanda ya dakwanta, ko wanda ya saida ita, ko wanda ya bada ita, duka ya yi laifi. Saboda haka idan ka bari wani ya je sha wannan abin ko muka kama mutumin nan, binciken mai nuna cewa kai ne ka bashi ko kai ka bada kudi aka sayo, dokan ƙasa ta hau kanka, so babu wani sani babu sabo, duk wanda yayi wannan abu da din kama shi zamu yi gurfan da shi a gaban kotu.
Idan iyayen yara suka yi maraba da wannan yunkuri na hukumar NGLEA, sai dai sun ce tilas sai 'yan siyasar da ke rike da madafin iko sun ba da haɗin kan da ya kamata ne za a cimma nasara.
Yunkuri ne mai kyau wanda hukumar NGLEA ta yi, ya kamata su kuma mahukunta kamar gwamnoni da duk dai zaɓaɓɓu gaba ɗaya su dinga sakawa waɗannan hukumomi na NDLE mara. Me sakin mara? Idan aka kama yaro kuka san ba ku kuka sa shi ba, to ƙoƙari za ku yi ku marawa wannan hukuma baya domin ta zartar da hukuncin da ya dace. Amma yanzu sai ga ɗan siyasa ya san cewa wannan yaron laifi ya yi, amma saboda yana so ya amfani da yaron ko kuma ya amfani da wannan yaron a baya, sai ya je ya shiga ya fita ya je ya karɓo wannan yaron. Kaga wani magobi sake komawa zai yi sake yin abinda bai dace ba. Saboda haka amfani da kwaya da amfani da yara wanda suke cikin maye a lokacin gabatar da zaɓe ko bayan zabe tauye haƙin su yaran ne ana tauye haƙin su ne su zama ƴan ƙasa na gari domin rashin sanin ciwon kai yasa wasu suke shan wannan abun maye ya kamata yaran nan wani rashin aikin ne wasu kuma rashin hukunci ne su duka ƴan siyasan nan kowa fa ƴaƴansa suna gida
Dr. Adam Danjuma Isa kenan guda cikin magidanta dake kyamar fadawar matasa cikin bangar siyasa a Najeriya nan gaba zamu ji abinda kungiyoyin rajin demokradiya ke fadi da kuma martanin ƴan siyasar game da wannan batu
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da watan sunta za su yi wasu ziyar sheta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage
masare a nasu bangaren kungiyoyi masu zaman kansu da ke gwagwarmayar demokradiyya sun ce za su sanya ido sosai domin ganin cewa ƴan siyasa sun mutunta wannan tsari na hukumar NDLEA kamar yadda kwamar abdulbak alkali daraktan kungiyar ocean a jihar kano najeriya ke faɗi
su tuna yaran nan matasa da suke bin su suna da haƙƙi a cikin wannan demokradiyya haƙƙin a samu musu da aikin yi a samu musu da tsarin ilimi amma duk lokacin da dan siyasa ya wuce gaba yake ba su kwayoyi tamkar yana take wannan haƙƙi ne nasu wanda wannan tsarin mulki ne wannan ƙasa ya ba su na su zama masu kada ƙuri'a masu yin demokradiyya cikin mutunci da ƴanci haka zalika duk abin da hukuma take yi hukumar nan ta NDLEA wadda take yaƙi da miyagun kwayoyi sun sha zama da ƴan siyasa muna sane da wannan tsari amma za ka ga duk ƴan siyasa suna watsi da wannan alƙawarinka da suka yi suna ci gaba da a an giza matasa ba su miyagun kwayoyi domin su yi amfani da makamai wajen razana abokan hamayyarsu na siyasa wannan ba daidai ba ne muna son ita hukumar NDLEA da duk waɗansu hukumomi ma da suke da ruwa da tsaki da jami'an 'yan sanda da mu kanmu ƙungiyoyi masu zaman kanmu za mu ci gaba da sa ido duk ɗan siyasar da aka ga shi da irin wannan halayya ya tabbatar mun an tattara bayanai a kansa kuma an gabatar gaban hukumomin da abin ya shafa domin ba za mu ci gaba da bari wannan halayya tana faruwa ba ana cutar da matasanmu ana cutar da al'umma hatta mutanen gari ma da suke son kada ƙuri'a za ka ga akan zo a razana su da irin taron waɗannan matasa wanda hayin hakan ba daidai ba ne tauye al'umma haƙƙi ne
yanzu haka dai su ma 'yan siyasar sun mayar da martani tare da ƙara nana ta aniyarsu ta ba da haɗin kan da ya dace ga hukumar NDLEA a kan wannan al'amari
mai hankali ai ba zai zo ana zaɓe ya ɗauki takobi ya riƙe ma mai hankali ai ba zai zo ana zaɓe kama koko akwai na zagin mutane ba babban magana shi ne tunda mu gidaje ne mutane masu daraja ƴaƴanmu mun tabbatar mu yara ne masu daraja kuma tunda muke son ƴaƴanmu ba ma so ƴaƴanmu su yi wannan abu ba za mu sa ɗan wani ya ba saboda haka mu ba ma yarda mu yarda ba kuma ba wanda muke taimako kuma ka tambaya a ungonmu kundin ne nake sakawa ko yaro na ga yana shaye-shaye mu muke sakawa a kama shi mun san ba hanya ce mai kyau abinda ba za ka bari ɗanka ya ba ba za mu bari ɗan wani ya ba.
Amma mai shugabancin jam'iyyar APC ke yi misali dangane cewa watakila a dukkanin rassa ko na ƙananan hukumomi da ma tawagar gwamna da ake yawo na neman kamfen cewa magoya baya da a ba su ababu.
Wannan mun faɗa mu ko kamfen ɗin muna gaya mutane ba mai yadda mutum in ba tsintsiya za ka ɗauka ba ba mai yadda ka ɗau wani makami ba ba mai yadda mutum ya cire bana wani ba ba mai yadda mutum ya sha wani abu don zai to wajen kamfen ba wannan muna faɗa kuma mun hana kuma duk wanda mun gaya 'yan sanda duk wanda aka kama ba mu muka saka shi ba. Kuma in an kama shi a yi masa hukunci kamar yadda ya kamata an wuce wannan lokacin an wuce wannan siyasa magana ake ta zaɓe magana ake ta abu al'umma kuma a ci zaɓe.
Abdullahi Abbas kenan shugaban reshen jihar Kano na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Masu rai ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka. Ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta ƙosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Salamu Mani Barma zai kawo mana sharhin jaridun Niger
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar La Rue de l'Histoire, wacce ta ruwaito cewa gamayyar kungiyoyin nakasassu Federation Nationale des Personnes Handicapées ta bakin shugabanta Sido Nuhu a yayin da yake bayani wa manema labarai sa'o'i kaɗan kafin shuɗewar shekarar 2022. Ta sanar cewa akwai alamar fuskantar koma baya a harkokin masu bukata ta musamman a sabuwar shekarar da muka shiga, sakamakon lura da yadda hukumomi suka soke kudaden tallafin na kasassu a jerin abubuwan da kasafin 2023 bai tanadi. Jaridar ta ce wannan mataki, wanda ya saba wa yarjejeniyoyin kasa da kasa, abu ne da ka iya shafar ayyukan fadakar da masu bukata ta musamman a game da illolin bara, sha'anin ilimin yara na kasassu da dai sauran fannoni. Jaridar Air Info na cewa jami'an tsaro sun kama 'yan bindigar da suka dade suna hura wa jama'ar Agadez wuta, cikin su har da waɗanda suka kwace miliyan 23 na sefa a makonnin da suka shuɗe a wani wurin da ke gab da sansanin sojan Amurka. Jaridar ta ambato alkali mai shigar da kara a kotun Agadez, yana cewa daga cikin waɗannan barayi akwai guda da aka jima ana neman sa saboda rawar da ya taka a harin da ya yi sanadin kwace zinarin miliyan 300,000 na sefa lokacin da ayarin jami'an Gar National ke rakiyawa masu zinare a tsakanin Jado da garin Agadez. Jaridar ta ce a gundumar mata mai da ke jihar da magaran ma jami'an tsaro sun cafke wasu barayin da suka yi kaurin suna wajen afkawa 'yan kasuwar da ke harkokin su a tsakanin mata mai zuwa wasu yankunan Magarya da Murya da Gure, iyaka da wasu garuruwan Najeriya. Jaridar Le Sahel na cewa a wani yunkurin karfafa matakan magance tsaikon da ake fuskanta a sha'anin shari'a, hukumomi sun samar da ƙarin alƙalai 8 a kotun ɗaukar ƙara, wato Kurda Pell da ke birnin Yamai, waɗanda za su kula da shari'ar da ta shafi harkokin kasuwanci, tattalin arziki da dukkan wasu abubuwan da ke da nasaba da sha'anin kuɗi. Jaridar ta ce a kwanakin baya ne aka nada waɗannan alƙalai da zummar warware damuwar jama'a, saboda haka suka bayyana a kotun karya shari'a, wato Cour de Cassation, a ƙarshen makon jiya, inda suka yi rantsuwar kama aiki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
A ranar 3 ga watan Fabrairu, Ukraine da tarayyar Turai ta EU za su yi wani babban taro a birnin Kyiv domin tattaunawa game da tallafin kuɗi da na soji, a cewar ofishin shugaba Volodymyr Zelensky a wata sanarwa a jiya Litinin. Sanarwar ta ce Zelensky ya tattauna dalla-dalla akan babban taron da shugabar hukumar gudanarwa ta EU Ursula von der Leyen a lokacin da ya gana da ita a waya a karon farko a wannan shekarar. Shugaba Joe Biden ya ce Amurka ba ta yin wata tattaunawa akan gudanar da atisayen nukiliya na haɗin gwiwa da abokiyar hulɗa ta Koriya ta Kudu, duk da cewa shugaban Koriya ta Kudu ya faɗawa wata jaridar ƙasar cewa an fara tattaunawa akan batun. A wata hira da aka wallafa a jiya Litinin, shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol ya ce tattaunawar ta ta'allaka ne akan tsare-tsare da atisayen haɗin gwiwa da dakarun Amurka. Wasu matasa biyu 'yan ƙasar Iran na fuskantar hukuncin kisa bayan da aka yanke musu hukuncin rataya saboda an same su da hannu a zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi a Iran, a cewar wata ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama a jiya Litinin. Tuni dai aka zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyu 'yan shekara 23 sakamakon zanga-zangar da mutuwar Mahsa Amini ta janyo. Sai dai masu fafutuka na fargabar za a zartar da hukuncin rataya akan mutane da yawa, yayin da Iran ke amfani da hukuncin kisa a matsayin dabarar tsoratarwa a wani yunkuri na murƙushe zanga-zangar.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai, sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake, sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.